Batun karbo rancen dala biliyan 5 da miliyan 300 domin shimfida layin dogo daga birnin Badin zuwa jihar Kano na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin yan majalisun tarayyar Najeriya, inda wasu ke ganin akwai sharuɗoɗin da ba su amince da su ba, kuma wasu ke ganin ba su da masaniya akan sharuɗoɗin da ake bayyana fargaba akai. Ga dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamal Tudeba, Honorable Yunusa Abubakar Ahmad, da bayani
yadda ake sa wannan clause din. Misali, Najeriya ta karbi bashi ta railway tsakanin Abuja Kaduna, ga terms din, ga yadda za a biya. Idan Najeriya ta kasa cika sharuɗa, China za ta shigo ta karbi wannan hanyar dogon, ba wai ya zama mallakanta ba, a za ta karba ta sarrafa shi. Ita za ta rika karban kuɗin, tana ajiyewa har ta fanshi kuɗin ta. In ta gama kuɗin ta, sai ta maida wa Najeriya. Lokacin da aka zo karban nan, kada Najeriya a ce a cikin kasanta ne, ba za ta bar China ta mallaki abin a kasanta da sauran, don akwai doka na ƙasa. To shine Najeriya a wannan lokacin da ta saba, kuma aka ce za a enforce wannan dokai, to Najeriya ta yadda ƴancinta na cewa ƙasar ta ce ba za a zo ƙasar ta a kwace mata ba.
A nasa bangare, Sanata Ayo Arise ya ce duk da cewa Najeriya na buƙatar rancen domin gudanar da muhimman ayyuka, ɗan majalisun tarayya za su tabbatar da cewa ƙasar ta samu sharuɗan da suka dace da ba za su zame mata matsaloli ba a nan gaba, lakari da nauyin da ya rataya a wuyansu na kare ƙasa, kuma za su yi duk mai yiwuwa a duk lokacin tattaunawa kan samun rancen gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga ƙasar China. Yana mai cewa ba za su bari ƙasar ta shiga cikin tarko ba.
On the one side, we need money to develop our infrastructure. On the other side, the National Assembly has responsibility to ensure that we do not enter into negotiations that would actually put this country in the so-called Chinese debt trap.
A ranar Litinin da ta gabata ne, ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan kasar akan yarjejeniyoyi da bin ka'idoji domin kare rancen dala biliyan 5 da miliyan 300 da gwamnati ke nema daga kasar China. Rotimi Amici dai ya bayyana cewa ƴan majalisun tarayya na siyasantar da batun rancen, inda ya buƙaci ƴan majalisun su daina bincike domin hakan na iya sa kasar China ta ki bawa gwamnati rancen da take nema. Wannan ba shine karan farko da Najeriya ke neman rance daga kasar China ba. Tun farkon shekarar 2020 ko a watan Yuni ma, sai da majalisar dattawa ta amince da karɓo rancen dala biliyan 5 da miliyan 513 daga kasar China. Sharaɗin da ya saka ƴan kasar cikin fargabar yiwuwar kasar China ta mallaki Najeriya idan ba ta samu nasarar biyan rancen da za ta karɓo ba a lokacin da ya kamata shine Najeriya za ta saryantar da duk wata kima da mutuncin da take da su a matsayin ta na ƴan tattiyar ƙasa. Sai dai Honorable Yunusa Abubakar yayi ƙarin bayani da haka.
Wannan an saka shi ba zai yiwu ba, sai dai in dama Najeriya tana da niyyar cinye wa China kuɗin ta, ba za ta biya ta ba. Idan ko developmental ne, ba corruption za a yi, babu yadda za a ji tsoron wannan lamari.
Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.